wannan ya bai kasa ba yayi to shikenan بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك يا بودا قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل التم ميكوى ميكومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin Lahadi 27 ga watan Muharram hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1448 wanda ya daidai da 12 ga watan Yuli shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazin salafiyya wacce take lamba 46 titin Majarot Tudun Wada Zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka alalaita shabab yaudu yawman na babban malaminmu masoyinmu fadilatu al-sheikh al-doktor Muhammad bin Abdullah Zarban al-Ghamidi Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya dada ayyukansa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya mabayansa albarka Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus ya Allah da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da iyalanmu da sauran musulmai gaba daya bayan haka akwai rashi da aka yi satin da ya wuce na Alhaji Bala wanda na so in yi ta'aziyya a farkon karatu sai na manta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa gafara ya haskaka makwancinsa ya yadda da ayyukansa ya azurta shi da Jannatul Firdaus ya Allah mu kuma ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar rayuwarmu ka karɓe mu a hali mafi kyau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ala layta ash-shabab ya'udu yawma fa aghtanim qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh وعد منهم وشاب نشأ في عبادة الله فأجتهد في أن أكون من هذا الصنف الذين يفوزون بهذا الفضل الكبير والخير العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهنيئا لكل شاب وفقه الله تعالى لاغتنام هذه الغنيمة التي يبشر بها الصادق المصدوق عليه صلوات الله عليه صلوات الله تعالى وسلامه ليكون بفضل الله تعالى ممن أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عجب ربك لشاب ليس له صبوة ولا ريب أن هذا لا يأتي عفوا بل لا بد من الاجتهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة والجد والمثابرة على تقوى لله وثقة بوعده وهو سبحانه لا يخلف الميعاد wannan shine babun da muka koro bayani akan sa a majalisin da ya gabata inda malam a cikin wannan babi kamar yadda ya saba yake begen kuruciyarsa cewa ina ma da kuruciyarsa za ta dawo wanda kuruciyar nan kamar yadda muke sani wani lokaci ne wanda ake la'akari da shi a matsayin ginshikin rayuwa wasu shekaru ne waɗanda a kansu ake gina abin da zai biyo baya na rayuwa shi yasa inda za ka ƙara fahimtar cewa ko abinda zai ƙara taimaka maka ka fahimci cewa ƙuruciya ita ce ginshiƙin rayuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin. Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin wasiyar da yayi mabayinsa na kwarai da ɗabi'ar da bayinsa na kwarai suka ɗabi'antu da su, ɗabi'un da bayinsa na kwarai suka ɗabi'antu da su, wanda daga ciki shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, lokacin da ya gama kai ƙarfinsa ya kai ƙololuwar zamansa namiji ko kuma rayuwarsa ta gama ginuwa, ya gama kai ƙololuwar rayuwarsa, sai ya ce wa balaga 40 sana kuma ya kai shekara 40. Kamar ana so a ce da mai sauraro ko mai karatu, bayan shekara 40 me ya rage? Gangara. Me ake nufi da gangara? Ba ana nufin rayuwar ta ƙare ba, a'a, wanda ya kai shekara 40 ya maimaita irin shekara 40 din nan, to ba dai a yanayin da yake a shekara 40 din da ta wuce ba, kuma shekarun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 aw 70, to kaga bai ce 80 ba. So wanda ya kai 40 in ya ci sa'a ne ya samu 30 ya kai 70 kenan, in ba haka ba kila ba lallai ya samu wannan ba. To in ka fahimci wannan, sai ka gane sirrin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa balaga 40 sana, kamar a fakaice ana ce da kai duk wanda ya kai shekara 40 a rayuwa Allah ya gama hada masa ni'ima, kuma Allah ya gama, kamar ka ce a Hausa, daga masa kafa, Allah ya gama masa jinkiri, Allah ya gama bashi dama. Me ye dalili? Saboda duk wani mental maturity, duk wani wata nuna ta hankali da hangen nesa da ganin jiya da yau da amfani da su wajen amfanar da kanka da al'umma, ka gama samun wannan damar. Wannan yana daga cikin sirrin da yasa ake aiko annabawa a shekara 40. Mun fahimta? To wannan lokacin da kowa yake hankoro da himmatuwa a kan ya yi amfani da wannan lokacin wajen gina rayuwarsa, domin duk abin da zai biyo baya ana gina shi ne a kan wancan ginin na farko. To wannan lokacin da kake ciki kai mai sauraro shi ne malam yake begen ina ma wannan damar za ta dawo. Kuma ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma mutum a zahiri mai karamin jiki ne ko mai can jiki, to in shekarun suka ja, jikinsa a can jiki yana bashi labarin cewa mun ja mun kwana biyu. Ko da shagiri ne, ko da bai da gemu balantana a ce furfura ta bayyana, amma kashin da ya kai 60-70 kikiki inda za a rika ji a ciki, shi mai jikin yana ji ko da na kusa da shi bai ji. Ko ba komai, idanuwa za su ba da labarin cewa mun kwana biyu. Tun ana gasar hango abinda aka rubuta a can, tun yana cewa ya fi kowa ganewa, ya fi kowa hangowa, sai kaga ya fara sa gilashi da tabaro, sai kaga baya hangowa baya ganewa. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq. Saboda haka jiki yana amsawa, ko da a zahiri shekarun ba su bayyana ba, ko da a zahiri ana ganin cewa mutum ai ya kai 60 amma a kalle sai a ce a zahiri kamar bai fi 40 ba. Ina tunawa da jiya muna magana da wasu 'yan uwa, sai ɗaya daga cikin wanda muke tattaunawa da shi sai yake ce ma wani da ya zo muna gaisa, sai yake ce malam amma fa jikinka baya nuna shekarunka. Sai ya ce ina, abinda ke ɓoye a jikin yana faɗa min na kwana biyu. Sai ya tuna min da kasidar wani bawan Allah, wani tsohon minister of works na Saudiya, adibi ne, ma'ana mawaki ne na gaske a kasar Saudiya. Allah ya masa fasaha, Allah ya masa adan zance, Allah ya masa zalaka, yana da waƙoƙi masu ban sha'awa. Daga cikin waƙoƙinsa masu ban sha'awa waɗanda aka yi Saudiya ta yi alfahari da su, akwai wata gada da Sarki Fahad ya gina tsakanin Saudiya da Bahrain. In ka je border Saudiya da Bahrain wajen Dammam kenan, to ruwa ne. To sai Malik Fahad sai ya yi gada, wacce in ka hau gadan nan za ka yi wajen awa ɗaya kana tafiya a kan gada, a kan ruwa take. To ran da aka zo za a buɗe gadar, sai shi wannan mawaƙin Ghazi Al-Qusaibi kenan. Mawaƙi ne na gaskiya wanda yake faɗan abin da yake na gaskiya. Sai yake cewa darbun minal menene kasida mashura, yana yaban wannan gadar, yana siffanta ta da wasu lafuzza masu ban sha'awa da banƙaya sosai. So a taƙaice, shi wannan shi ne Minister of Works ɗinsu a wannan lokacin, ya rasu kamar shekaru 10 wani abu da suka wuce. So wata rana ƴarsa, wacce ba ta wuce shekara 8 ko 9 ba, sai ta zo ta matso kusa da shi, sai take cewa, baba ga wata furfura ta fito a kanka. Sai tana bin kan tana ƙoƙarin, kamar tana ja, tunda ita mablagha min al-ilmi wal aql, tana ganin meye wannan kamar za a iya cirewa. To wannan yanayin da ta zo tana karkata ta duba kan shi ta nan gefen, ta duba ta can ɓangaren, kun san fasahar mawaƙi kawai sai ya fitar da kasida. Sai ya ce, malat ala sha'aratil bibi taqifuha, yara, sunanta yara, yarinya ba yara na yara ba kuma. Malat ala sha'aratil bibi taqifuha yara wa tadhaku la arda lakal kibara. Sai ya ce, ya dumyati, habki taratil mashiba huna famahtiyaluki fi shaybil ladhi istatara. Kasidar akwai dadi, akwai fasaha. Yace ta karkata kanta da jikinta da hannunta, tana bibiyar inda furfura ta fito a kaina. Wace yara, yarsa kenan. Sai yace, wa tadhaku, tana haka tana dariya, tana cewa, la arda lakal kibara, baba ban yadda shekaru sun zo ba, ban yadda ka tsufa ba. Sai yace, ya dumyati, yake yar wannan ƙaramar yarinyar tawa mai sanya mun sanyin ido lokacin da nake ganinta ko nake kallanta, habki taratil mashiba huna, ki kaddara kin tsige waɗannan furfurar da suka fito a kaina. To famahti ya luki fi shaybil ladhi istatara, ya zaki wata dubara kike da ita akan furfurar da take cikin jikina wanda ni kaɗai nake jinta. Shi ne ashahid, ma'ana duk yadda ake ganin kyan jiki da wani panel beating da wani wanda suke rina gashin din a ce har yanzu da ɗan saura da mai duka, wata rana za ta bayyana, ko kuma dai jikin ma zai amsa kira. Din su shekaru kira suke, in suka amsa kuma dole, in suka kira dole amsa. To irin dai wannan yanayin da wannan ƙuruciyar da ake ta ƙoƙarin a alkinta ta, a tattale ta, a kula da ita, to ita ce malam yake cewa ina ma da ƙuruciyar za ta dawo. To algafata malam, inda wannan damar za ta samu mai za ka yi? Sai ce, fa aghtani maqawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kaga tsufar da ta yi kyau kenan, tsufar da aka gina ta akan hasken Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba tsufar wanda ya tsufa yana tunanin ina ma da shekaru za su dawo, da ya ƙara fantamawa, da ya ƙara miƙe ƙafa, da ya ƙara sheƙe aya, ke ai mu ba mu ci ƙuruciya ba, da za mu samu dama, ina duk wannan ba ita ce tsufa mai ban sha'awa. Akwai wasu wanda shekaru za su ja a cikin rayuwarsu in aka zo ana magana akan kuruciya wani har za ka gana irin yana jan numfashin nan ina ma da zai samu dama amma shi inda damar za ta samu ba a irin wannan tunanin za ta kare ba ya akan ya fanta ma ne akan ya kara murza kuruciyarsa ya taka leda leda ta kuruciya da jin dadin rayuwa to amma dattijantakar da ta ginu a kan addini to shi mai irin wannan gaburansa shi ne yana ganin bai amfani da damar da ta gabata wajen shiga cikin waɗanda manzara masu sana ya ambata mutane bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu tagomashi da inuwantuwa da inuwa ranar tashi alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa subhanahu wa ta'ala wanda a cikinsu wa'adda minhum malam sai bai kawo mana hadisin gaba ɗaya ba duk da ya san kana buƙatar ka ji hadisin amma sai ya kawo kai ka point of concern inda ya fi buƙatar hankalinka ya jawo zuwa gare shi sai manzara masu sanan ya kirga daga cikin mutane bakwai ɗin nan wa shabun nasha'a fi ibadatillah saurayi wanda ya taso ko ya yi rayuwa a kan bautar Allah ko shakka babu wannan babbar ni'ima ce ka ga mutum da ƙuruciya ka ga mutum da samartaka lokacin da kayan alatan duniya suke fisgar ƙwaƙwalwa da tunani shi kuma ya tirke kanshi akan ibada ya tirke zuciyarsa akan abin da Allah da manzansa suke so wannan babbar ni'ima ce da Allah yake ma wasu daga cikin bayinsa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim sai mai babbar rabo kila budurwa ce wacce take tasowa a lokacin da ire-irenta suke bayyana tsareci ire-irenta suke sheke aya ire-irenta suke yin abin da bai kamata ba ita kuma sai ta ce ina Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ni ya umurce ni da hijabi ya umurce ni da kaza ya umurce ni da kaza lokacin da ake wanke kwakwalen wasu su yi fito na fito da addini sai ta ce ina anan shari'a take a tafarkin addini in na kauce na kama hanyar bata to lizimtar waɗannan tuntuntuni da aiwatar da su a rayuwa ta yau da kullum da ibada to na daga cikin siffofin saurayi ko kuma budurwar da nasha'a fi ibadatillah a ka'ida duk nassin da ya zo bai zama keɓantacce ga mace ko namiji ba kaji an ambace wata falala da romo a cikinsa to ya'um wala yakhus sai ka ɗauke shi yana da gamamman hukunci saboda haka nan da aka ce shabun nasha'a fi ibadatillah saboda wani saurayi ya ce a kaji falalanmu mu samari a hadda su ɗan mata saboda duk wata siffar fisge-fisgen ƙwaƙwalwa da yadda shaiɗan zai wuji-wuji da ƙwaƙwalwar saurayi to ai yana yi da budurwar kila ma wani lokaci budurwar ta samu kanta a wani yanayi na matsaloli kila rayuwar jami'a take yi kila karatu take yi za ta fito daga gida ta je makaranta ta zauna a makaranta ta yi cakuɗaɗɗe ne ya da wasu waɗanda tunaninsu markwaɗaɗɗe ne juyayye ne jirkitacce ne amma sai ta tabbatu akan gaskiya wata fa'ida hadisiya ta hadisi mai tsadar gaske wannan lafazin na shabun na sha'afi ibadatillah yana fa'idantar da mu cewa duk lokacin da zuciya ko ƙwaƙwalwa ko mutum ko mace namiji ko mace suka samu kansu a wani yanayin da ibada take wahala a cikin wannan yanayin to tabbatuwa akan gaskiya yana samar da daraja da martaba a wajen Allah kila ka samu kanka a environment a wani yanayin da ba a damu da ibada ba to duk wanda ya lizimci ibada a wannan yanayin ibadarsa tana da daraja da kima sabanin wanda a inda kowa ibada yake. Mun gane me ke tabbatar da wannan? Fatuba lil ghuraba, bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, wadanda ana tsitsinto su ana kirga su saboda karancin su a cikin mutane. Mun fahimta wanda wannan babun a hadisance a fikihunce a babun ibada kenan, babi ne mai fadi wanda malamai suke tattaunawa akan shi akan duk lokacin da hankalin mutane bai cika karkata zuwa ga wata ibada ba, kai sai Allah ya taimake ka kai tunanin wannan ibadar kai, to ibadar ka tana samun daraja ta musamman a wajen Allah. Me fifita sallar dare ne akan sauran abin nan saboda karancin masu yinta? Ko kanu qalilan min al-layli ma yahjahun wa bil asari hum yasafirun. Mun fahimta? Shi yasa daga cikin fiqhun wannan babin shine ka rika bibiyar ibadojin da mutane suke sakaci da su, kai kuma ka turke kanka a wannan babu. Yana shortcut ne na alaka da Allah. Me yasa zikiri a kasuwa yake da daraja? Saboda mutane lahiyatan qulubuhum sun shagala ana bani ai mun ragi ai kaza, kai kuma kana astaghfirullah subhanallah tabaraka. Me yake da dadi da kima a wajen Allah a ce ga wasu suna cikin kasuwa mutum 10,000 a wata awa ɗaya, a ce kai kadai ne kace astaghfirullah a cikin mutane 10,000 a kasuwa ko 100,000 a ce kai kadai ne kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa alhamdulillah wa ala kulli shay'in qadir, kai a zikirin shiga kasuwa. So nawa ne muke tunowa da wannan zikirin ma in zaka shiga kasuwa? To a ce a cikin kasuwar yau mutum 50,000 sun shiga kasuwar, kana cikin mutane 5 da suka yi wannan waɗanda aka rubuta su ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa. Wani malamin yana tattauna akan wannan babu sai yake cewa akwai wata rana da Allah ya jarrabe shi da ciwon matsala a cikin zuciya, sai aka yi masa MRI, wannan akwatin da ake tura mutum kenan a cikin, aka gano cewa akwai daskararren jini a wani bangare na zuciyarsa. To bayan wani lokaci ana likitoci suka yi ta tattaunawa akan za a yi aiki ko ba za a yi ba. To kasan in aka zo za a yi aiki, to akwai tasatasan da ake yi ko da an yi su domin a duba yanayin mutum yanzu ya yanayin shirin jikinsa na ya karɓi surgery da sauransu. To daga cikin abin da za a yi hadda maimaita wancan MRI din shigar da mutum cikin wannan akwatin na awo da za a yi, to da aka zo za a sashi, sai Allah ya kawo masa wata ilhama. Kun san taufiki ne daga Allah. Wato jama'a, amma tuna maka wani aikin alkhairi dacewa ce, datarwa ce daga Allah. To da aka zo za a sashi, sai ya tuno ya ce ka yanzu waɗanda suka taɓa yi ma Allah sallah ta nafila a cikin akwatin nan kila ba su da yawa. Sai Allah ya kawo masa wannan ilhama, sai ce a jira shi bari ya alwala. Aka tura shi cikin akwatin. To kun san cases din ko awon kala-kala ne, akwai wanda za a ce ba motsi, ba buɗe ido, ba komai, sai dai ke ta jin ƙaran mashin ɗin 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 ɗin. To ana shigar da shi, yana shiga sai ya tabbata sallarsa. Kaga taukiki ko? Ya yi ta nafil filinsa, ya yi ta nafil filinsa. Da ya fito sai ya yi tawassuli da wannan ibada saboda ƙarancin masu yinta. Ya ce ya Allah gashi na shiga wannan akwatin, ga abinda na, ya Allah ka karɓa min kuma ka yaye min damuwata. To bayan an fito da shi, sai wata nurse
a gefe yar Egypt ce ba Misriya ce sai ta ce to dama su Misrawa suna da wani slogan da suka saba fadan shi sai ce salli ala al-habib qalbak yatib qalbak suke nufi sai amma tunda qaf a suke cewa salli ala al-habib qalbak yatib kalizimti ma'anarsa salama salati zuciyarka za ta yi dadi za ta tsarkaku za ta yi lafiya kawai sai ta kalle shi ce salli ala al-habib qalbak yatib irin dinta ba shi nutsuwa cewa kai ta salati wanda wannan kuma akwai fa'ida fa'idar ita ce zaka iya zama bajimin malami amma wata rana wani dan cancan kasa ne zai tunasar da kai wani abin da zai amfane ka saboda haka babban wanda yake makan shi rowa wanda yake ganin cewa akwai wasu nau'in mutane da su suka isa su yi masa su fadakar da shi ko su yi masa nasiha to tana faɗan wannan sai ya yi ta salati ya yi ta salati ya yi ta salati aka mai da shi ward kafin likitoci su zo su yanke hukunci kawai sai fara jin cikin shi yana juyawa cikin shi na juya cikin shi na juyawa sai amai 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 a aman nan sai ga gudan jini yana fitowa kun san bawan Allah nan ba ya masa wannan surgery ba jinin gaba ɗaya ya fito jinin gaba ɗaya ya fito ne sirrin wallahu alam salata nisa salai yana ciki idan tuk fa hammuk haka nan bisa salai yace to wa ayyu hammin a'zam min marad alqalb ai damuwa ce daga ciki kuma wancan ibadar da masu yin ta suka yi karanci Allah ya datar da shi yayi kuma ya tawassuli da ita saboda haka daga cikin fiqhu na ibadat ka rika bibiyar ibadojin da mutane suka yi sakaci da su ka yi amma inda giza ke saka kar a zo majalisa ka ce aini na mai da hankali ne akan waɗannan ibadojin ina tayar ka ta fashe akan highway ai ka bari sai a gaban Allah ko kuma in wata matsala ko damuwa ta same ka kai ta wasu dide wannan shi ne mu rika kokarin boye ibadojinmu murka kokarin boye ayyukanmu na alkhairi jama'a baka jiran yabon mai yabo fa baka jiran ambaton mai ambato sai Allah so duk yadda zaka yi ka burna ayyukanka wallahi kai ka gina wannan alakar da Allah akwai nazuwa akwai wata rayuwa mai ban sha'awa wacce zaka rika jin ka gina wata alaka da Allah wacce take mantar da kai sauran mutane kuma a wannan hadithin na Abu Huraira na mutane guda bakwai din nan tare daga shida daga cikin su ai duka suna da alaka da ikhlasi ne da alaka da Allah da sauransu ina fata mun gane mallan yace fa ashhida fi an akuna min hadha as-sinf inda dama za ta samu zan himmatu in kasance cikin waɗannan cikin wannan yanki na mutane ko samari waɗanda suka taso a cikin ibadar Allah akwai wata fa'ida mai matuƙar muhimmanci ko a hadisi ko a Qur'ani idan ka ci karo da wata aya ana ambato siffofi na mutane mecece manufar waɗannan siffofin ko ambatonsu shi ne ka yi ƙoƙari ka shiga cikinsu sarihu ko wa sarihu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddatil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra wad dharra wal kadhimin al ghayb wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha to sai ka duba sai ka auna kanka ina nauyina yake a wannan babu ina cikin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra ina ciyarwa ina sadaka والكاظمين الغيظ يا نوينا yake a wajen danna fushi da ka taba ni ne an ce kule ka ji tas da ka faɗi ɗaya ne in baka tara mutum mai yawan ashar ne mutum mai kaza ne sai ya auna kuma yayi adalci ya ga nawa zai ba kanshi daga 1 zuwa 100 kuma babu macuci kamar wanda ya cuci kanshi ma'ana ya san bai kai kaza ba kuma ya dauka yana da shi wal'afina anin nas ina nauyinka yake ko afuwarka ta yi kama da wanda zai ce yayi hakuri ne amma kawai wata rana sai ka ga mutun nan nan fa yayi min kaza sai da aka matsa min nayi masa afuwa ha sai baka yi afuwa ba faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa me ma'anan afuwa ita ce bayan tayar mota ta wuce bayan sawun kafa ya wuce bayan sawun keke ya wuce a zo kuma a yi plastan wajen a to a share yadda in ka zo ba za ka gane an taba yi ba shine fa afuwa shine asalin a larabta kalmar afuwa ma'ana za a koma ka allam tagna bil ams kamar bai faru ba to ina ga ina masu cewa to na yafe amma wallahi zumunci dai irin na da ba zai dawo ba duka wannan yana cikin kalmomin mu na yi hakuri amma dai zumunci irin ni yanzu na riga na aje ka a wani babi zumunci irin na da ba zai dawo ba faman afa wa aslaha kaji sai Allah ya ce wa aslaha aka inganta aka gyara kila ma bayan afuwar alaka da zumuncin su fi kyautatuwa fiye da da wannan shine su ita ce siffar ɗan aljanna ɗin so a takaice sai ka auna kanka a wannan babu kaji Allah yana cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim sai ka auna kanka kaji Allah yana cewa wa ibadur rahmani alladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama in baka sallan dare to ka san ka fita fa'ana kwarai da gaske akramakalla wa ibadur rahmani ibadur rahmani dai da Allah ya musu jinjina ya gaishe su in sahha ta'bir illa fa zin daidai ne aka jinjina musu in baka cikin walladina yabituna in ka sanya giya daga 11 sai salamun hiya hatta matsala alfajr to baka ciki والذين اذا انفقوا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان روقن الله da kake akan ya kare ka daga azaba والذين اذا انفقوا لم يسرفوا mutum mai albubazzaranci ne yana kashe dukiyar sa yadda ga dama an ai magana ya ce ai dukiya ta ce to wallahi bai ciki kuma ba dukiyar sa bace ta Allah ce mai Allah ya ce mustakhlafina fi ko mustakhlafina fi abinda aka hannanta muku a hannunku kaga ba naka bane kya walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar duk wanda yake hada Allah da wani duk wacce take zuwa wajen boka duk wanda yake ganin cewa yana neman mulki sai an yi wani kulle-kulle zai samu to automatically ya fita daga cikin ibadur rahman wanda yake abin nan yake zina automatically ya fita wanda ya kashe rai ya fita wanda in yayi zunubi baya tuba ya fita tunda Allah ya ce illa man taba so a takaice in ka ji irin waɗannan jerin gwanan siffofin to kai sai ka auna kanka saba'atun yudhilluhum kowa yana son ya samu inuwa ranar tashi alkiyama to a ce aka ce na ɗaya kaza na ɗaya na biyu kaza na uku sai ka ce ina nake a wannan bawo shine abin nan practical aspect ba alhudahudanci da karantawa bane a'a dabbaka shi a aikace da shiga workshop na bita a babin aiki shine abin da ya kamata mallan yace alladhina yafuzuna bihadha alfadl alkabir ina ma zan samu damar shiga cikin irin waɗannan mutanen waɗanda za su dace da wannan falalar ko martaba mai girma wal khair alazim da alkhairi mai girma wanda yake na musamman fi yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun a wani yini ko wata ranar da dukiya ko mun yawanta ƴaƴa ko mun yawan su ba sa amfanar da ma'abocin su da komai illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya zo gaban Allah da lafiyayyar zuciya kubutacciya wacce tabarranta daga shirka tabarranta daga duk wata tsatsa da wani da wata dauda ko wani datti sawa'un na cututtukan sha'awa ko cututtukan shubha wanda ya zo gaban Allah da irin wannan sufar ko wannan nagartacciya lafiyayyar zuciya tsabtatacciya to shine dukiyarsa za ta yi masa amfani shine fiqhun aya yanzu akwai mutanen da ashe dukiyarsa za ta yi masa amfani ranar tashin kiyama akwai waɗanda ƴaƴansu za su yi masa amfani su waye man atallaha biqalbin salim da Allah ya ce tabbati yada abi lahabin wa tab sai aka ce ma aghna anhu maluhu to ashe akwai wanda yuni anhu maluhu kenan akwai wanda dukiyarsa za ta yi masa tun daga shi shi da aka tsine masa aka kore shi sai aka ce dukiyarsa ba ta yi masa amfani ba to ashe wanda ya shiga da'irar rahama shi kuma yardajje ne a wajen Allah ashe shi dukiyarsa da ƴaƴansa za su yi masa amfani mun fahimta wannan mafhumi ne na irin waɗannan nasoshin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah waye yafi bacewa kamar wanda ya bisar ran shi ba tare da bin tafarkin Allah ba ko ba bisa shiryarwar Allah ba ashe wanda ya bisar ran shi bisa shiryarwar Allah shi ba batacce bane kenan misali mutum ne ya yi aure zuciyarsa tana son aure waye ce ya yi aure Allah to ittaba'a hawahu ala hudan min Allah sau da aka sai ya samu lada ma sunna kuma ta manzara masu salam ko a ranma mun fahimta sai ya kasance duk abinda zai biyo ma na rayuwar auren har alaƙar auren akwai lada wafi bidu ya haɗi kuma sadaka amma inda giza ke saƙan manitta ba a hawahu bighairi hudan min Allah mun fahimta mutum yana son gida na alfarma daidai gwargwado din ya ji daɗin bautar Allah wannan hobby ɗinsa ne abin da yake sha'awa ne ko kuma wani abu ne da yake burge shi dai sai ya gina shi aka da dukiyar halas kuma a cikinsa aka bauta ma Allah aka yi abin da ya kamata kaga ittaba'a hawahu bihudan min Allah ko ala hudan min Allah saboda haka babu matsala wannan ka'ida ce da za ta taimake ka ina masu hobbies ina masu hiwayat abubuwan da muke so to sai ka auna su akan ma'aunin shin Allah ya yarda da su shikenan Allah ya yarda da su sun wuce kantsara ma'ana sun wuce shinge kenan ba su da matsala malam ya ce fahani'an likulli shabbin waffaqahu Allah ta'ala liktinami hadhihi al-ghanima madalla kai alasan barka ko ina yin alasan barka da jinjina da taya murna ga dukkan wani saurayin da Allah ya datar da shi ya ribaci wannan damar kalmar hani'an kalma ce mai zurfi ta larabci hani'an asalin kalmar daga hanu'a ko hani'a in muka ce hanu'a hamzar akan me take mu koma rasmi mu koma imla'i hanu'a hamzar akan me take akan me akan wani ya faɗa akan wawu hanu'a hamza akan wawun take to muka ce hani'a ba akan yawu yawa in muka ce hana'a ba akan alif to kalmar hana'a ko hanu'a hani'a asalinta a larabci mai zurfi tana da alaƙa ne da abinci amma ba kowane abinci ba abincin da in ka ci za ka ji daɗi in ka kalle shi zai burge ka in ka ji ƙanshin shi zai sihirce hancinka sannan in ka gama ci ba zai jirkita maka ciki ko ya bata maka ciki har ku yi zumunci da can wajen ba mun fahimta wannan shi ne al-at'amul hani kenan shine asalin abin nan shi yasa idan ka ji ko a qur'ani ko a wani larabci an yi amfani da wannan kalmar to an aro ta ne daga wancan lungun mai zurfi kamar yadda Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an kai a Hausa sai a ce halas malak ba mai tambayar ka ma'ana anan idan kuka zo kuka ba matan da kuka aura sadaki to ku ba su sadakin cikakke babu tauye mudu amma bayan kun ba su sadakin sai amarya saboda jin dadin zamantakewa saboda kai wujuji da zuciyarta ka mata daurin minti tace ka aini gani nan sai yadda kai da ni sadakin ma dauka to fa kuluhu hani'an mari'an kalma suka sa mata albarka kuma ka ci sadakin ka da kai mun fahimta hani'an mari'an to me ma'anar hani'an mari'an anan ma'anar hani'an mari'an shine yanzu ka ci halal kuma gobe ba wanda yasa yazo ya tambaye ka yace me yasa ka ci shine abinda in ka ci ka ci lafiyayye kuma ba zai bata maka ciki ba babu mazabbatul amr babu baya mai matsala mun fahimta shine asalin hani'an kamar yadda amursalat kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun kamar yadda yar uwarta ina kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah to shine hani'an yanzu kaga hani'an hatta zama Hausa ma yace hani'an ko yace hani'an to malam Bahaushe yasa cewa hani'an dai balarabiyar kalma ce to baba ya ce aro waye to ba laifi mun karba arowa kuka yi baba to daga nan wannan kalmar ta samu juye-juye na yau da kullun har aka samu tahni'a tahni'a shine ai mutum fatan alkhairi ai masa murna daga nan ne aka samu kaji kana karanta littafi ko wata makala kaji ana cewa liyahnika alwalad da irin waɗannan istiqaqat na kalmar hani'an da hanu'a hani'a da sauransu to hani'an anan kaga ala san barka ne da taya ka murna hani'an madalla da wanda ya zama abin sha'awa abin buga misali waye wanda Allah ya datar da shi ya samu damar amfani da wannan damar wannan kalmar da malam ya amfani da ita ta wafaqahu Allah kalma ce mai tsada wanda Allah ya datar jama'a ashe ba dubara ta bace ashe ba din na shiga makaranta kaza bace ashe ba din na je gari kaza bane a taufiki ne wani yana ji yayi arba fa da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai shirya ba kai kuma yanzu baka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaji ayu kaji hadisi kace sami'na wa afana wani ya ji kututturan dabino fa yana kuka yana magana wani ya ji ya ga abubuwan ban mamaki da suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mu'ujizoji amma kuma bai imani ba to kai sai Allah ya datar da kai saboda haka ka gode ma Allah kar ka rudu ka dauka dabarar ka ce a ai din ni hafizi ne ai din na iya kaza ne ai islamiyyan nan fa mun dade muna zuwa ai kaza ina duk ba nan kake ba wallahi datarwa ce daga Allah saboda haka ka roki Allah ya datar da kai in kuma ya datar da kai ka roke shi wanzuwa akan gaskiya shi yasa daga cikin addu'o'in bayin Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ka gani ba'da idh hadaytana suke cewa kar ka zamiyar da kafafunmu ya Allah bayan ka shiryar da mu akwai tashin hankali da furgicin zuci a da yake samun zuciyar da ta san Allah duk lokacin da fitintunin duniya suke ƙara yawa sai mutum ya rika tsoron kada zuciyar shi ta samu matsala wasu daga cikin mutane sun ga gaskiyar nan fa sun yi arba da ita, sun fahimce ta, sun bi ta ma, sun bi tafarkinta, amma kwatsam suka zame. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaa famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalu alladhina kadhabu bi ayatina faqusus al-qasas la'allahum yatafakkarun mukenan yanzu da muke ji ka bada labarin irin waɗannan mutanen da suka gane suka ga shari'a suka bi tafarkinta amma suka zame shaydan ya ribaci zuciyarsu mun fahimta hakanan Allah ya ce wala takunu kallati naqadar ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza kar ku zama kamar matar da tun da garin Allah ya waye ta zo da mazarinta da makadinta tana ta saka ta gama kada zare ta zo ta saka tabarma ko abin da take so ta saka lokacin da almuru yayi za ta dauko abin da ta saka ta siyar dan ta ci abinci ta ciyar da na kasa da ita sai kawai sai aka ga ta zo ta bawa ko Khadijatu ko Ramlatu ta zo tana ta warwarewa ta warware tabarmar gaba daya kuma ta zo tana bin zaran na ko na silin zaren kuma tana warwarewa kamar wannan shine misalin wanda ya bi gaskiya ya ga gaskiya ya bi tafarkin gaskiyar amma ya zame sai sala ce fatazilla qadamun ba'da thubutiha ku kalli lafazin fatazilla qadamun ba'da thubutiha a tafatace fata ga gaskiyan ta dage akan gaskiyar amma shaydan ya zo ya zame yadda yasa in ka fahimci wannan karatun sai ka gane muhimmancin karka yadda ka rudu da iliminka karka rudu da ibadojinka karka rudu da ayyukan alkhairinka sannan in kana yi kada ka dauka cewa ai kai ka riga ka hauti dimman tsira ka roki Allah abin nan dawwama ko tabbatuwa akan wannan tafarki na gaskiyan nabi sai sa daga cikin addu'o'in bayin Allah kullun abinnan Allahumma ihtim lana bi khair waj'al awaqib umurina ila khair ko Allahumma ihtim lana bi khair ka Allah ka rika ka sanya mu karshen abubuwan mu kullun ya kasance alkhairi to ko a duniyance jama'a ina kimar ma'aikacin da ya shekara 35 yana aiki ya gama building record dinsa da career sa sai da ya zo shekara ta 34 sai aka kama shi da almundahana sai aka kore shi ba pension ba gratuity ai an fadi to wannan fa misalin duniya kenan to abin da yafi komai firgitar da zuciya ka gama gina duniyar ayyukan alkhairin mutum ya je gaban Allah wayan babu me dalili saboda an yi badan Allah ba me dalili saboda an nemi yabon mai yabo me dalili saboda ka yi gulmin wani rana kaza ka cutar da wani ran kaza ka danna dukiyar shi ran kaza sai a zo a ce to a dauki ladan wani a dauki ladan ai tabiya shi yasa babu wanda bai gama fahimtar rayuwa ba kamar mai cutar da mutane saboda kai tsaye investment yake musu yana musu tattali ne yana cutar da su akan abu mai datti wanda dama barin shi za su yi yana musu tanajin abinda suka fi bukata a gaban Allah Allah ya samu dace sai ce allati yubashshiru biha as-sadiqul masduq alayhi salawatullahi ta'ala wa salamu wannan babbar ganima wacce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya dallasa mana gardinta da bushara aka ba mu tata akanta mana ku fara taba wannan yaushe lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin irin alkhairai da falalar da waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofin za su samu kansu a ciki a gaban Allah a ranar tashin kiyama malam yace li yakuna bi fadlillahi ta'ala mimman akhbara anhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin wanda ya siffanta da wannan siffar ya kasance cikin ayari ko tawagar waɗanda manzara masu sana ya bada labarin su a hadithin sa da yake cewa ajiba rabbuka li shabbin laysa lahu sabwa, ubangijinka yayi alasan barka ga dukkan wani saurayi da wani saurayin da bai da karkatar zuci zuwa ga sabon Allah. Wannan hadithi in zamu lura gashi na sauke lamba a kasa, nake cewa akhrajahu Ahmad min hadithi Uqbah bin Amir wal Harith fil Musnad wa Abu Ya'la, قال ابن حجر رحمه الله رواه الحارث وأبو يعلى وأحمد بن حنبل ومدار أسانيدهم على ابن لهيعة وهو ضعيف, انظر الإتحاف لابن حجر الأسقلاني. وأخرجه ابن مبارك في الزهد من طريق رشدين بن سعد موقوفا عن عقمة بن عامر. قلت نيكي نمي مجلاني طالبنا, ورشدين بن سعد هذا ضعيف كما صرح بذلك جمع من النقاد كأبي زرعة وابن معين وغيرهما, انظر ميزان الاعتدال للذهبي. زوانا تخريجنا ونا حديثا وندا الإمام أحمد يبتد شيء أتكم مسند أنسى لدى حديث عقبة بن عامر حديثي ندبو قوم الشاب وكيد أريب وكيد سبعين دتا da al-Harith al-Imam al-Harith a cikin Musnad din sa hadisi na 1099 da Abu Ya'la, wanda ake ta rawahu Abu Ya'la. Ko kuna tuno da wani littafi kuke tuno wanda yake yawanci yan bana bakwai ne, ba ku tuno da Majma' al-Bahrain? Ba kana lokacin ko shekara ta su malam ne suka koyar da mu, Allah saka da alkhairi, Majma'ul Bahrain su suka koyar da mu. Malam ya sa kana tunowa ko? Yawwa, Majma'ul Bahrain a ina? A layin Jibga, masallacin layin Jibga. A cikin mata akwai wanda gida suke tunowa masallacin layin Jibga. A nan muka yi wannan littafin na Majma'ul Bahrain, a nan muka kai juzu'u, amma ba na mantawa wani ikon Allah har tambayoyin da aka yi mana a jarabawa a lokacin ina tuno da wasu. Duk lokacin da na karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, in taliku ila zillin zi talati shu'ab la dalilin, sai na tuno da ajin layin jirgin nan, saboda a lokacin an mana tambaya aka ce in taliku, sai aka ce akmilin aya, ka cike aya. Duk sanda zan karanta ko na ji ana karantawa sai na tuno. So Allah ya saka malamanmu da alkhairi, su malam Muhammad Sani, malam Musa, malam Abdullahi, da su malam Sadi da sauran malamai, malam Dalladi Allah ya saka masa da alkhairi, da su malam Sabo, kuna tunowa da shi ko? Allah ya ji kansa malam Sabo fari, Allah ya haskaka makwancinsa. Su malam ka juye ko ki juye, Allah ya musu gafara. So a takaice, Abu Ya'la yana da Musnad, wanda yake littafi ne mai tsadar gaske a babin takhrijin hadisai. Musnad na al-Imam Abu Ya'la, wanda hadisansa shi ma sun kai 700 da wani abu, Musnad na Abu Ya'la. Kuma a ilimin hadisi ana amfani da shi ta ɓangarori da yawa wajen takhrijin hadisai, wajen tabbatar da suhba ga sahabi, saboda riwayi akwai hadisai da yawa a ciki waɗanda ba su zo a cikin al-kutubus sitta ba, har ma da ingantattu. So idan a cikin isnadan da ke cikin Musnad Abi Ya'la ka samu wani sunan ɗaya daga cikin marwaita, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaga tabbas sahabi ne kenan. To sai ai amfani da wannan cikin hanyoyin da ake tabbatar da suhba da sauran dai abubuwan da malamai suke yi a babin ilimin hadisi wanda ba nan bane wajen ambaton su. Allah ya saka musu da alkhairi. To a takaice, a cikin isnadin wannan hadisi akwai Ibn Lahiya, wanda kamar yadda malaman hadisi ko malaman naqadin mazajin isnadi rijal kenan suke siffanta shi da rauni. To amma dai a takaice, a ƙarshen magana sai nake cewa hadha wa qad kana Shaykh al-Albani rahimahullahu min al-muza'ifin li hadha al-hadith thumma taraja'a an zalika wa hakama bi husni. Shaykh Muhammad Nasir bin Albani da a farkon ra'ayinsa ya tafi akan raunata wannan hadisin, amma daga baya sai ya je hasana shi wa daraja ala hadha al-minwal al-Shaykh Shu'aib al-Arnahut da wasu daga cikin malaman hadisi na wannan zamani. A takaice dai, wannan hadisi yana ƙara tabbatar da abinda hadisin Abu Huraira wanda yake muttafaq alaihi ne ya ambata na shabun nasha'a fi ibadatillah. To abu na ƙarshe da za mu rufe da shi, ana nuna lokaci ya yi amma bai kamata mu rufe karatun na yau mu ambata ba, shine siffar al'ajab da aka ambata a wannan hadisi na ajiba rabbuka li shabbin laysa lahu sabwa. Wannan kalmar tana da ma'anoni da yawa. Al'ajab mamaki, al'ajab sha'awar abu da kallon shi da gani na martabawa da daraja. Shi yasa in kuka lura ginin kalmar da ainun da jadimun da ba'un wani turke ne na kalmomi da ake jujjuyawa. In aka juyo ta kalmar sai ka ji ana magana a kan abin da ya burge ka. Yu'jibu ne, ai ne asalin harfan da aka gina kalmar yu'jibu ne aka yi. Ainun da jimun da ba'un yana burge ni, yana bani sha'awa. Amma in aka faɗi wata kalma sai a ce at-ta'ajjub. To kalmar ta'ajjub me ya cancanta? Ainun da jimun da ba'a. To kalmar al-i'jab fa, al-i'jab ainun da jimun da ba'a, amma kalmar i'jab tana ɗaukar ma'ana biyu: ka burge wani ko kuma ka rudu ka sanya rigan ƙasaita da nuna isa. Yanzu duka ainun da jimun da ba'un ne muke ta juyawa a samu wannan kalmar. Saboda haka in ka fahimci wannan sai ka gane cewa kalmar ba ma'ana ɗaya take ɗauka ba, kai tsaye ka ce ajiba rabbuka, ka ce to ya za a yi a danganta mamaki ga Allah subhanahu wataala. Mamaki a haƙƙin ɗan adam yana mamaki ne saboda wani abu da ya bayyana wanda bai ɗauka zai faru ba, ko kuma wani abin da bai san faruwarsa ba kwatsamta ya ga ya faru sai ya mamaki. Amma a haƙƙin Allah ma'anar tana ɗaukar ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu. Ma'anar farko ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya darasta bawa ya kimanta shi saboda ya yi wani aikin da ire-iren shi ba su cika yinsa ba. Ire-iren shi samari sun fi karkatuwa zuwa saɓon Allah, amma shi sai ya togance ya dawo kan tafarki. To wannan ai abin a yaba masa ne a kalle shi da ido na musamman. Kun fahimta? Ko kuma ma'ana ta biyu ta zama istihsanu shay, ganin abu ta mahanga mai ban sha'awa mai siffantuwa da siffa ta darasawa da martaba. To wannan ita ce ma'anar ajiba, siffar al'ajab. In ka ji an faɗe ta a haƙƙin Allah, to abinda ake nufi kenan, ba irin mamaki nawa da naka ko naki ko nasu ba. Abinda ke ƙara tabbatar da wannan, ku tuno da bal ajibtu ko bal ajibta wa yaskaru, saboda yanayin lokaci mu sanya wannan ayar da bala ajimta da sauran makamantansu su zama matashiyar mu sati mai zuwa Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya gaba ayyukan mu Allah ya saka bamu ladan wannan karatu ka mana gafara akan kurakuran mu ka gaba ayyukan mu ta ƙara mana albarka a cikin rayuwar mu da lokutan mu da abin da ka sanar da mu ka bamu ikon aiki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.